que tout le monde. Tu vois, bon, et puis il court vite que tout le monde. Et tout.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 13 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji tattaunawa da Muryar Amurka ta yi da shugaban sojojin Najeriya Christopher Musa a ziyarar aiki da ya kai a jihar Zamfara biyo bayan kashe kasar gwamnatin dan ta'addan nan Kacalla Halilu Sububu wanda sojojin kasar suka yi. Yau ka bar kowane daren ranar Juma'a kofa buɗe yake, ku kira ku tofa albarkacin bakinku a wannan shiri. Kamar kullun lambar mu ita ce 202-980-6850. A yau daren Juma'a muna ɗauke da shirin tubalin tsaro na Hassan Maina Kaina, wanda a yau shirin zai duba tsarabar da babban Hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya ya kawo daga Sokoto. To amma kafin nan ga Murtala da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka da China na ɗaukar matakan dawo da dangantaka mai ƙarfi ta sadarwar soji da soji, abinda manazarta ke ganin yana da manufar kaucewa labaran ƙarya da kuma magance yaduwar tashe-tashen hankula a yankin Indo-Pacific. Shugaban rundunar tsaron Amurka a yankin Indo-Pacific Admiral Sam Paparo da shugaban rundunar PLA General Wu Yanang sun gudanar da wata ganawa ta bidiyo a ranar Talata. Ma'aikatar tsaron China ta ce kwamandojin biyu sun yi tattaunawa mai zurfi kan batutuwan da suka shafi juna, yayin da Paparo ya buƙaci rundunar sojin China da su sake lale kan dabaru masu hatsari da suke amfani da su da tursasawa da kuma dabarun da kan iya tada rikici a yankin tekun kudancin China da kewaye. A ranar Alhamis, jaridun Financial Times da The Wall Street Journal sun rawaito cewa ana sa ran Wu zai halarci taron tsaro da rundunar tsaron Indo-Pacific ta Amurka za ta gudanar a Hawaii a mako mai zuwa, inda suka hakaito wasu jami'an tsaron Amurka da ba a bayyana sunayensu ba. A wani labarin kuma, jami'an diplomasiyar Amurka da China da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar Amurka a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke kunno kai a tekun kudancin China da kewayen yankin Taiwan. Wani babban kwamandan kasar China zai ziyarci rundunar tsaron yankin Indo-Pacific ta Amurka a Hawaii a mako mai zuwa, yayin da manyan jami'an tsaron Amurka suka isa kasar China. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi jawabi a wani taron manema labarai a birnin London.
We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait.
Yace mun kuma tattauna kan kokarin haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin Taiwan da yancin zirga-zirga a tekun kudancin kasar China. A gare mu, duka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiyaye matsayin da ake kai yana da muhimmanci, ba gare mu kaɗai ba, ga dukkan ƙasashen duniya. A birnin Washington, Majalisar Dokokin Amurka na nazari kan wasu ƙudurori fiye da dozin biyu da suka shafi kasar China gabanin zaben shugaban kasar Amurka da za a yi a watan Nuwamba. A yau Juma'a, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da abokan haɗin gwiwa sun kafa wani tsari da zai taimaka wajen kai alluran rigakafin cutar ƙyandar biri da gwaje-gwaje da magani ga mutane mafi rauni a ƙasashen da suka fi talauci a duniya, irin ƙoƙarin da aka yi a lokacin annobar COVID-19 bayan amincewar farko da aka yi na samar da rigakafin cutar mai saurin yaduwa. Matakan biyu za su sauƙaƙa wa ƙasashen Afirka da suke da mafi yawan kamuwa da cutar a wajen samun rigakafin, yayin da wani sabon nau'in ƙwayar cutar yake yaduwa daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo zuwa makwabta. Hukumar ta WHO ta ayyana ɓarkewar cutar a matsayin matakin gaggawar lafiyar jama'a duniya. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar COVID-19 ta nuna buƙatar samun haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa domin sauƙaƙa ayyuka. A lokacin annobar, an bar yawancin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a baya a fafutukar neman albarkatun kiwon lafiya na duniya, musamman ma rigakafi. Tuni ƙasashen Turai da Amurka da Japan suka yi alƙawarin ba da gudunmuwar allurar rigakafin miliyan 3,600 daga cikin manyan rigakafi biyu da ake amfani da su ga cutar ƙyandar biri. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. A yau Juma'a hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan shi'a 14 tare da raunata wasu 6 a wani harin da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar. Wata kungiya mai alaka da kungiyar IS ta dauki alhakin kai mummunan harin. Zabihullah Mujahid, mai magana da yawun gwamnatin Taliban, ya tabbatar da mutuwar mutanen sakamakon abin da yayi Allah wadai da shi a matsayin wani danyen aiki kan fararen hular Afghanistan a lardin Dekundi. Mujahid ya wallafa a dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter, cewa yayin da muke jajantawa waɗanda lamarin ya rutsa da su, muna yin kokari sosai don kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aikar tare da tabbatar da an hukunta su. Kungiyar IS ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaranta na Amaq cewa sojojinta na reshen Afghanistan da aka fi sani da ISK su ne suka kai harin. Kungiyar ta yi da awar cewa an kashe 'yan shi'a 15, sannan wasu 6 sun jikkata. Mazauna garin Dekundi sun ce waɗanda abin ya shafa sun taru ne domin tarbon alhazan da ke dawowa daga haramin 'yan shi'a na Karbala a ƙasar Iraki. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a ƙasar Vietnam ya haura 233 a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto suka sami gano ƙarin gawarwaki daga yankunan da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa suka shafa, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. Ambaliyar ruwa daga kogin Red River da ya tumbatsa a Hanoi, babban birnin ƙasar, ta fara ja da baya, amma kuma ruwa na ci gaba da mamaye unguwanni da dama, kuma ƙwararru a arewacin ƙasar sun yi hasashen cewa zai iya ɗaukar kwanaki kafin a samu sauƙi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, rundunar sojan Najeriya ta yi nasarar kashe wani jagoran 'yan ta'adda a jihar Zamfara da ake kira Kacalla Halilu Sububu a wani artabu da sojojin suka yi da 'yan bindigan. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya Christopher Musa ya je wurin domin samun cikakken bayani akan yadda lamarin ya faru. Wakilinmu a Zamfara Abdulrazak Bello ya zanta da shugaban na sojan Najeriya, inda ya fara masa tambaya kamar haka.
Sai a sashen Hausa na Amurka yana tare da babban hafsan sojan Najeriya Dr. Christopher Musa. Ga ka a jihar Zamfara, ka zo kuma ka tare da abubuwan da ka duba ranarka na aiki. Sashen Hausa na Amurka zai soji daga bakinka. Me ka gani mai idan ka a cikin jihar Zamfara, kuma wani hali yake ciki?
To jama'a, murna ne muka gani yau. Yau da zuwan mu yaran mu jiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda Halilu. To na farkon kenan. Mun tabbatar su irin su tunji da sauransu duka kwanakin su ya kai, don suna da wayo su bar mana ƙasa. Mun ba su son zaman lafiya, mu ma ba mu son su da rai. Dukkan muna aiki tare da su 'yan tsaro, muna aiki tare da 'yan sanda da saura, duka muna haɗa kai. Mun gode kuma shi gwamnan Zamfara yana ba mu taimako illa yanda ya kamata. Roƙon da muke ma jama'a su gane cewa wannan yaƙin kowa na da abin da ya kamata shi ma ya yi. Idan an ga waɗannan 'yan ta'adda a gaya muna, kada mutane kuma su yi hulɗa da su, masu kasuwanci da su, masu mai a bari. Don an ce abokin ɓarawo ɓarawo ne. To in mun kama ka, to kai ma kana cikinsu. To kuma Allah ya so za mu samu nasara kan wannan abu.
Yanzu wannan nasara da aka samu, ko za ka iya bayyana mai sauri abubuwan da aka samu daga hannun 'yan ɓarayi ko ɓarawo na aka kashe?
To ka ga na san kana da video, za ka ga cewa ga mashinsuka nan guda 30, akwai PKT manyan bindigogi da RPG bombs da AK, duk aka kama, bancin su kuma da aka kashe. Har yanzu muna nan muna bincike mu ga sauran abubuwan da aka kama a wurin. To wannan ya nuna cewa mun tashi tsaye, muna son wannan abun ya kare. Abun kowa ya sha wahala, isa ya isa.
Al'ummar Najeriya suna mamaki, ana yawan kashe ɓarayi ne amma kullun sai ƙaro suke. Me yake faruwa ne?
To abin da ke faruwa suna shigowa, ka san akwai yunwa. In akwai yunwa, akwai rashin aiki da abubuwa, shi yasa muke roƙa cewa in an samu mutanen nan da suke waɗannan abubuwan a gaggaya mana dukkan su sai su kawo. Kuma gwamnati, mun gode gwamnati suna ɗaukar mataki yanzu. Ana buɗe wuraren aiki yadda za a koya ma yara kayan hannu, zai iya ba su abinci. Wannan mun samu manoma sun koma noma, an yi noma sosai, domin abinci ma, rashin abinci ma yana kawo wannan abun. To dukkanmu wannan mun haɗa kai tare muna aiki. Roƙonmu yadda nake cewa kada mutane su gaji da taimakon 'yan tsaro. In an ba 'yan tsaro taimako, za mu samu lafiya.
A kwanan nan su wani 'yan ta'adda suna ta amfani da kafofin sadarwa na zamani, suna aikiwa da sakonni. Me kuke yi domin ganin kun yi amfani da dama domin wato isa gare su ta hanyar kila ko
za ku fada da su ne kuma za ku neme su ne tattauna da su adam kamar su a to wannan aikin da muke kamar yadda muka samu wannan nasara ya nuna musu cewa duk wanda bai sauka ba abin na zuwa illa na zuwa kan shi so maganar da muke yanzu su gane cewa kwana sun ci isa kowa ya gaji su bari ko su ma za su mutu yanda waɗannan suka mutu muna kan aiki kuma za mu ci gaba
Baban Hafsan Hafsoshin rundunar sojin Najeriya Christopher Musa kenan a hirarsa da Abdulrazak Bello wakilinmu a Zamfara. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Maina Kaina zai kawo mana tubalin tsaro.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba tsarabar da babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojan Najeriya ya kawo mana daga birnin Sokoto da kuma rahoto kan sha'anin tsaro a Najeriya daga kamfanin Beacon Intel tare da ni Hassan Maina Kaina. Tomadalla a bayan nan ne karamin ministan tsaro da babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya suka dira a birnin Sokoto a wani yunkuri na ƙara tunkarar kalubalen tsaro gadan-gadan a jihohin da ke yammacin arewacin Najeriya bayan da babban Hafsan Hafsoshin Najeriya General Christopher Musa ya dawo nan Abuja nana me yayin ƙarin bayani dangane da wannan dramiki da suka yi wa shiyar arewa maso yammacin Najeriya
mun je Sokoto ne mu duba abubuwan da ke faruwa muka ga kuma yanda ya kamata cewa mu duba yanda muke operation din mu yanda zamu ganganta mu tabbatar cewa an samu nasara akan aikin da muke mun san cewa rashin tsaro abubuwa sun karu ɗan ta'adda da an bandits duk suna so su kara daukan mutane to abinda ba mu so a ci gaba kenan so mun je mun duba shi yasa muka dawo yau tun da safe kaga dukan mu muna nan tun da safe muka zauna muka tattauna yanda zai yi to yanzu mun duba operation din mu duk zamu hada kai tare mu koma mu samu operation daya yanzu kuma muna kiran operation fansan yamma to wannan ne zamu hada dukan mu mu yi aiki mu tabbatar cewa an samu lafiya
to sai dai kuma kasa da sawoyi 42 da dawarsu daga Sokoto tantirin dan ta'addan nan wato Bello Turji ya aza taron naira miliyan 50 ga al'ummar kasar Moriki a jihar Zamfaran inda kuma yace in ba a bashi wannan kudi ba to tabbas zai afka musu akan haka na tambayi babban Hafsan Hafsoshin ko me zai ce akan wannan barazana na Bello Turji
kasan shi mahaukaci ne to kuma mahaukaci dole in zaka yi aiki da in zaka same shi dole zaka same shi da hauka shi yasa muka gyara wannan abu kuma mun tabbata cewa zamu koma da aiki in Allah ya so ba da dadewa ba zamu samu nasara
general kwanakin nan na interview da wani shugaban karon kuma na gada a Sokoto ya ce akwai yan bindigan da suka zo daga Mali suke dawo mutanen su a Sokoto kuna da wannan labarin idan kuna da labarin ne me kuke yi akai
dalilin da yasa kuma na sake zuwa Niger kenan don mun tabbatar in za su shigo suna shigowa daga ta gefen can ne to shi yasa muka yi aiki tare da su kuma mun ji dadi yanda suka karbe mu mun tabbatar zamu yi aiki tare don dukkan mu ƴan uwa ne ba mu san a sabo ne tsabani tsakanin mu to kuma su ma sun gane cewa ba muna da wani miyagun abu a zuciya akan su bane to yanzu zamu dinga aiki tare duk waɗanda da ake cewa suke shigowa zamu dauki mataka to yanzu yanda muka yadda da su duk wanda ya shigo wurin mu za su iya shigowa mu kuma zamu shiga wurin su in muna bin su to aiki kuma za a ci gaba
a gefe guda kuma ita ma gwamnatin jihar Zamfara ta ce ko kadan ba ta goyon bayan baiwa ƴan ta'adda kuɗi a daidai lokacin kuma da Najeriya ke kala fuskantar kalubalen tsaron ne kuma aka yi tsaya madidin cewar wasu zuratan sojojin ƙasar na ta'aji aiki a saboda nuna rashin jin daɗin su da yadda ake tunkarar al'amarin tsaron a ƙasar akan wannan na tambayi babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ko wani martani zai maida
yawancin su wanda suka ji ciwo ne ya kamata su je su huta waɗansu kuma sun riga sun cika shekarun da ya kamata su yi aiki suna son su tafi ba za mu tilasta kowa ya tsaya aikin soja ba so wannan mutane yana son mutane su gane ba wani abu ne yawancin su ba su da lafiya ne ko waɗansu kuma sun kai lokacin da ya kamata su tafi shi yasa suke tafiya
a ƙarshe kuma kamfanin tsaro na Beacon Intel da ke fitar rahotonsa na wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fitar rahotonsa a wannan karo Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mun karin bayani.
An samu mace-mace na mutum 952, sannan an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum 1,267 a ƙasa kenan gaba ɗaya. Ma'ana idan muka haɗa jimla kenan na watan 8 na watan Agusta da watan 7 an samu ƙari daga watan 7 zuwa watan 8. Shi mace-macen da aka samu da kuma satan jama'a don karɓan kuɗin fansa. Idan muka zo ga yadda abin ya shafi jihohi, sai muka ga cewa satan jama'a don karɓan kuɗin fansa jihar da tafi samun matsalar wannan bangare na tsaro shine jihar Sokoto, inda muka ga cewa an sake mutum 343. Na biyu jihar Zamfara, inda aka sake mutum 308. Sai jihar Katsina, inda aka sake mutum 230. Waɗanda jihohin da misali ba mu ga an samu matsaloli irin wa'anga na tsaro ba, irin su jihohin Gombe da sauransu, da inda ba wani abu da yawa bane aka samu a nan. Sannan idan ka je ga mace-mace, jihar da ke kan gaba-gaba ita ce jihar Borno, inda aka samu mutum 117. Na biyu da ita shine jihar Zamfara, mai 114. Sai jihar Katsina, mutum 84. Sai jihar Niger, 82. Sai irin su jihar Kaduna, mai 75. Inda ba mu ga irin wayannan matsalar ba, mace-mace da jihar Gombe, Kwara da dai sauransu, inda matsalolin ba su da yawa. Sai kuma jihohin da suke kudu maso yammacin Najeriya, su jihar Lagos da Ibadan, Kwara da dai sauransu, yawanci za ka ga abinda aka samu bai kai ma 10 ba a nan wuraren. To a takaice kenan. Idan muka zo ga yankunan nan guda 6 wanda ake da su a Najeriya, abinda ya taya mana da hankali, wanda kuma dama dai tun farkon shekarar nan abinda muke gani kenan, arewa maso yamma nan ne muka ga kashi 78 na wannan mutum 1,000 da wani abu wanda aka sake ya shafa. To jihohin nan guda 7 wanda suke arewa maso yamma, na biye da su shine arewa maso gabas, inda muka ga kashi 11 da wani digo akai. Sai na biye da shi shine arewa na tsakiya kenan, wato jihohin da ke tsakiyar Najeriya, inda muka ga kusan kashi 7 da dan wani abu akai. Sai sauran in kai jimlan wayannan za ka ga abin da ya rage bai fi dan kaso 10 ba. To wannan kudu maso gabas, kudu maso yamma da jihohin da ke kudancin Najeriya, South kenan, su suka raba wayannan. Idan ka zo ga mace-mace, yankin da muka fi ganin mace-mace har yanzu dai arewa maso yamma din ne, inda kashi 37.9 na mace-macen da muka gani a watan wannan yankin abin ya shafa. Na biyu biye da shi shine tsakiyar Najeriya, wato North Central, inda muka ga kashi 18 da dan wani abu kai. Sai na biye da shi wato jihohin da ke kudancin kudu maso gabas, inda muka kashi 18 a ciki. Sai na biye da shi shine wato kudancin Najeriya, South kenan, mai kashi 7. Haka dai sauran abin da ya rage yankin arewa maso gabas, arewa maso da dai sauransu dai kudancin Najeriya su ne suka raba sauran abin da ke sama. To a takaice dai kenan, kaga yawancin matsalolin tsaron arewa abin ya shafa.
A gaida Dr. Kabiru Adamu. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ta nada mana sauti. Julie Gresham ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
To ma da la a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku tofa albarkacin bakinku ga wannan shiri. Lambar mu 202-980-6850 a kira. Muna da kira daga jihar Kaduna. Waye a Kaduna? Salamu alaikum, wane ne a Kaduna? To da alamar ba mu samu na Kaduna ba, har yanzu dai za ku iya kira kamar yadda muka gaya muku. Yau kofa na buɗe. Daga Zaria, to wane ne har yanzu dai a Kaduna ne? Wane ne daga Zaria?
Sunana Alhaji Hassan Marafa, ba ka shan ruwa sai zanzan mutunin wada Zaria.
To Marafa, bismillah.
To ni na san kira daga mai girma gwamnan jihar Kaduna, Basani. Da yawa Allah, yawa Allah da annabi, yawa Allah da annabi. A duba 'yan fanji da ke IPR, da shi contribution a kamfanoni, ana mutuwa. mutane wajen mutum 20,000 da wani abu a sanyin an musu ritaya wasu kuma sai ritaya da kansu har yanzu ba wani abu babu kudin su abin da aka ajiye ba a biya su ba gwamnati ba ta ba da nasu naka an basu ba wallahi mutu ake garinwa don Allah gwamna mu don Allah gida gwamna ya sa baki a kafofin kamar banki din su ke mutane kudaden su
mun gode Malam Hassan Marafa bari mu je zuwa jihar Kano wadi ne a Kano
sunana Sani Idris ne Samira daga rijiyar Lebo Kano Nigeria to magana ta gaskiya yau ina so mai fadan dama sai ba manyan jama'ar mu Nigeria ta gwamnati da aiki da mu gina za mu taimaka da ubangiji Allah ba sa nasara dan kowa wannan duk Allah yana son kira ga mai girma shugaban kasar Nigeria magana ta gaskiya ana cikin dan rayuwa domin magana ta gaskiya mu sai duri yayi tsada da gaskiya da masu cikin wahala suna cikunci ya kamata dan Allah dan girman Allah ya duba cewar nan zuwa a kan cewa zai adalci wannan abun da ake a Najeriya magana ta gaskiya babu daɗi wallahi ba adalci ana zaluntar mutane ana ciyar da mutane ubangiji Allah ya sa ya ji kiran da muke mata ya gyara don fatan mu da Allah ubangiji ya sa ya gyara a samu
to mun gode kwarai da gaske Sale Idris bari mu kada zuwa jihar Kebbi wani ne a Kebbi
ranka da dai kana magana da dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi
to malam dan Asabe bismillah
to da farko da ina so in nuna rashin jin daɗi na irin yadda na zaɓi jam'iyyar APC domin mu samu rayuwa mai inganci sai aka samu aka ci babu tsaro da tsadan rayuwa da talauci ga yunwa mutane suna kwana da yunwa alhali mun zaɓi wannan gwamnati ne domin mu samu rayuwa mai inganci a inganta tsaro a samu tattalin arziki ya ƙaru an jaye tallafin man fetur mutane suna kwana da yunwa matasa suna gararan ba babu aiki don Allah don annabi ina kira ga shugabannin mu sanatoci da ɗan majalisu a zauna da shugaban kasa wahala yayi yawa
to madalla
wannan abu zai sa jam'iyyar APC magana na gaskiya ta wadi zabe a 2027 ina tabbata muku ni kaina idan ba a samu sauyi ba wallahi ba zan zabe ta ba
to mun gode kwarai da gaske a dan Asabe bari mu je jihar Kaduna wani ne a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah kana magana da Yakubu da sabon wasu banda ga nan garin Kamuri kudu zan ga local government
to bismillah malam Yakubu bismillah
yawa ni ina so in bayyana ra'ayina ne yau game da dan uwa na wanda suke koka game da wannan gwamnatin da muke tafiya kanta tsakani da Allah mu da gangar ne duk wani kuka da muke da gangar muke domin jimman za ta ce tun daga haraba ke ganewa tun farkon kafa gwamnatin APC 2015 ba kafa ta cikin alheri ba kuma a haka take tafiya ba a sauki ko da kan mutum da gaskiya duk shin gwamnati nan za ta yi mazaɓe zuwa kawai ka kada kuriya kawai ka zaɓi jam'iyyar da za ta maka aiki domin ba su da tsari kuma ba su san mulki ba a ƙarshe ina muku fatan alheri
to mun gode bari mu kada zuwa jihar Kwara wani ne a Kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Dallo Garba Dina wasu Sokoto a Najeriya daga nan jihar Kwara
to bismillah
ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto a karkashin jagorancin Ahmed Aliyu ya taimaka a garin mu na Dina ya gyara mana wutar lantarkin mu ta tsoki shekaru inda yanzu har yanzu wutar ba a gyara ta ba haka muka kira ga wannan gwamnati ta mu mai adalci Allah ta taimaka ta gyara mana wutar mu ta garin Dina da kewaye mai magana Dallo Garba ina ta fitan Najeriya daga nan kwara nagode
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Nasarawa assalamu alaikum malam na Nasarawa
wa alaikum salam barka da kokari barkan ku dai
yawa
kuna tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin Gitata
to malam babawo bismillah
Aji labarin kuma ina so yi jinjina ne ga shugaban sojoji na Najeriya kuma ina so mika masa addu'a Allah Ubangiji ke muke dukkan sojoji domin a gaskiya fi sabila aka ce an samu zaman lafiya to tabbas arziki kan ta kuma samu saboda in an kula an gani cewa lallai wa'innan bayin Allah nan wallahi sun hana mutane noma kaga kuma aka ce an hana jama'a noma kaga mu ta bangaren mu nan ma akwai irin abincin arewa a cikin baro zaga ana sai da shi da kuma sauki to tun da su samu wa'innan abubuwa to mun ga abubuwa akwai matsaloli saboda haka mu ne musu addu'a Allah Ubangiji ka shiga gaban su
amin mun gode bari mu je Taraba wane ne a Taraba to malamin Taraba ina jin layin ka ya katse kana iya sake kira kamar yadda muka ga muku yau rana ce da take buɗe ka kira ka ba da ra'ayinka ka bada ra'ayinka. Yawa daga ina?
Salamu alaikum baba ya kuma majalisa barka da dare.
To yawa Malam na Katsina, ina sunanka?
Sunana Shiru, ina kiran ka daga Katsina Kurfi local government.
Ah to madalla.
Eh lalle ne ra'ayina akan ambaliyar ruwa da ta sa bayan uwan mu a jahar Maiduguri. Muna masa jaje Ubangiji Allah ya mayar masa da alkhairi. Wani kira ga gwamnati kuma a taimaka wa bayan Allah nan suna cikin wani hali. Gwamnati suna samun kuɗi amma suna yin abin da ya shafe su kawai daga su yayin uwansu. Ga talakawa cikin wani yanayi kuma a taimaka musu abin ya kakara. To muna fatan dai a yi abin da ya tace. Taimakon nan da suka yi gaskiya bai yi ba ta ƙara a taimaki 'yan uwa suna cikin wani hali.
To.
Da fatan za ka tashi lafiya. Abu ya koma gari.
To mun gode ƙwarai da gaske, bari mu sake kaɗawa jihar Kaduna. Malam tsaya da kyau, layin ka baya fita sosai. Oh to Rabiu mai manja, bismillah. Ina jin layinin Rabiu na da matsala har yau dai a Kaduna din. Wani ne mutum na gaba Kaduna?
To sunana Ibrahim Alamar ga cikin Kaduna.
To bismillah Malam Ibrahim.
To ni yawa ra'ayina a yau shine zan yi jinjina ne ga sojoji bisa ga nasarar da suka samu akan ƴan ta'addan nan. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya ƙara ba su nasara akan dukkanin wasu masu tada zaune tsaye a ƙasar nan namu Najeriya gabaki ɗaya. Kuma gwamnati muna kira da Allah a duka talakawa a dawo mana da tallafin man fetur domin a samu rayuwa ingantacce nagartacce a Najeriya gabaki ɗaya. Na gode.
Mu ma mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je ɗauki kira ta ƙarshe daga Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma wa alaikum assalam.
Kuna magana da Armiya Obaka aikin yaro kauran mu da jihar Zamfara.
To bismillah Malam Armiya.
Alhamdulillah muna godiya ga Allah bisa ga yadda yana mana wannan lokaci. Musamman zan yi kira musamman ga zai magana a kan hamba da ruwa da ke wakana a halin yanzu. Allah yake nan gaskiya mutane wasu suna tsagaci daga ga yadda muka ganin guranin ruwa suna tushewa su ba ga irin yadda muka ganin ana ambaliyar ruwa ko da yaushe. Ana muna kira ga al'umma ya kamata mu gyara, sannan muna tarantawa ga wanda islain nan ya fada ba karshe guda shi lafiya ya almu ya ba ka aikin yaro dan ga kwanu da jihar Zamfara. Ina godiya.
To mun gode Malam Armiya da wannan kira kuma muka zo karshe kiran, sai kuma gobe idan Allah ranar Litini idan Allah kai mu. To da wannan ne kuma za mu rufe wannan shiri wato labarai, amma wannan karo a takaice.
To ba takaice, Amurka da China na daukar matakan dawo da dangantaka mai karfi ta sadarwar soja da soji, abinda manazarta ke ganin yana da manufar kaucewa labaran ƙarya da kuma magance yaduwar tashe-tashen hankula a yankin Indo-Pacific. A wani labarin kuma, jami'an diplomasiyar Amurka da China da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar Amurka a daidai lokacin da wato zaman ɗarɗar ke ƙara kunno kai a tekun kudancin China da kewayen yankin. A yau Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO da abokan haɗin gwiwa sun kafa wani tsari da zai taimaka wajen kai alluran rigakafin cutar ƙyandar biri da kuma ayyukan gwaje-gwaje da na magani ga mutane mafi rauni a ƙasashen da suka fi talauci a duniya, irin ƙoƙarin da aka yi a lokacin annobar COVID-19 bayan amincewar farko da aka yi na samar da rigakafin cutar mai saurin yaduwa. Matakan biyu za su kawa ƙasashen Afirka da suke da mafi yawan kamuwa da cutar wajen samun rigakafin, yayin da wani sabon nau'in ƙwayar cutar yake yaduwa daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo zuwa makwabta. A yau Juma'a, hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan Shi'a 14 tare da raunata wasu 6 a wani harin da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar ƙasar. Wata ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wannan mummunan harin. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a ƙasar Vietnam ya haura 233 a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto suka sami gano ƙarin gawarwaki.
To ban sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta ba da umarni, da injiniyan mu ta wannan daren Sa'ida Hamdun. Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fata alkhairi. Wassalamu.